الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 25 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 6 ga watan 2 shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunnah na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai misali limami ne, ana cikin sallah ya tuna cewa ba shi da arwanda, yaya za a yi? Abinda za a yi, fita zai yi sai ya janyo wani domin ya ci gaba da sallah, ya cika ma jama'a abinda ya rage. In ku sai da aka gama sallah ya tuna cewa ba ya da tsarki, to ya zama wajibi a kan shi ya je ya yi tsarki ya yi sallah. Amma sauran jama'a gaba daya sallar su ta yi, ba wanda zai sake sallah a ciki. Kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya limanci jama'a halin yana da janaba, yana mai mantuwa game da janabar da ke tare da shi. Bayan an gama sallah ya tuna, Umar Allah ya kara masa yadda ya je ya yi wanka ya sake sallah, amma duk jama'ar da suka bi shi ba wanda ya sake sallah. Na'am. To in aka ce yini, ma'ana wai karanta suratul Kahf a ranar Juma'a. Bai takaita ba kafin a je Juma'a ko an je Juma'a. A cikin wannan yini gaba daya aka so mutum ya karanta ta. Shi ko yini a shar'ance yana farawa ne daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana. Tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana, abinda ke wannan tsakani shine yini. Don haka karanta ita suratul Kahf a ranar Juma'a ko bayan asuba zaka iya karantawa, ko bayan gari ya waye, ma'ana da hantsi, ko kuma kaje masallaci, ko bayan an taso, kafin dai rana ta fada, a wannan yini mutum ya karanta. Na'am. To abinda yake nisabin zakka na kuɗi sefa a yanzu miliyan ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da biyar, domin gram ɗin yanzu kowane gram ɗaya na zinari jika 21 yake. don haka idan ka buga jikka 21 sau 85 abinda zai baka miliyan 1,785. Kudin adashe? Kudin adashen ya kai abinda kai zubin ya kai nisabi, kamar misali irin adashe ta masu kudi wanda za a dauki kamar a ce wata miliyan 5 ko miliyan sama da haka, wanda dai abinda ka zuba in ka tabbata ya shekari ya kai wata 10-12 kafin ka yi dauka. An gane ko? Misali an fara adashe a wannan wata, sai ya zamanto kai kafin ka dauka za a shekari shekara guda, in ka tabbata abinda ka zuba ya kai nisabi, daga ran da abinda ka zuba ya kai nisabi idan ya kewayo, to zakata zama wajibi a kanka. An gane ko? Kamar yanzu misali idan ka dauka adashen da ake zuba ko miliyan miliyan a wata, kaga misali in ka zuba na wata 2 kaga ya kai nisabi, to daga ran da ka zuba na wata 2 sai ka dau lissafi, idan wata 10-12 ya zagayo baka dauka ba, kenan anan zakata zama wajibi a cikin wannan kudade. In ku kasancewar misali daman kana wasu kasuwancinka da wasu kayayyakinka, to lokacin da zaka fidda zakka kudin adashi iya zubin da kai sai ka lissafa da shi ka fidda mishi zakka. An gane ko? Lokacin zakkar ka yayi kai ku kana wata adashi, adashin baka dauka ba amma kai zubi, to wannan zubi da kai sai ka hada shi da kudin da yake hannunka da kayanka gaba ɗaya ka lissafa ka hudda musu zakka, saboda kudin da ka zuba na ajiye na adashe kudinka ne, kenan ka kai su ajiya. Na'am. Kwarai kayan ado da mata suke sawa na zinare, abinda ya shafi sarka da dan kunne da warwaro da zobe da kwandage da sauransu, idan aka je aka dora su akan sikeli na makera inda nauyinsu ya kai gram 85, to su tabbata a kowace shekara sai an hudda musu zakka, sai a tambaya nawa gram kin zinari yake, kenan daidai kudin da yake, kenan sai a yi lissafi a hudda zakka. A duk jika guda $5 ake huddawa. Kwarai kenan. Shi ma sharadin kayan ado na mace, idan ya kai nisabi gwalgwadon zakka gram 85, to dole ta fitta musu da zakka a kowace shekara, kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da hatta da kayan ado na mata ana fitar musu da zakka, tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk abinda mace za ta riƙa na ado to ba maganar zakka a cikinsu, amma a magana mafi rinjaye akwai zakka, kamar yadda dalilai ingantattu suka tabbatar da haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan mas'ala ta ar-ru'ya, ma'ana ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar yadda ayoyi na al-qur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar, lalle Ubangiji mai girma da ɗaukaka a ranar kiyama a aljanna bayin shi muminai za su ganshi, Allah ya sanya mu a cikinsu. Wanda kuma ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fi komai daɗi, ya fi komai soyuwa a gundan aljanna. Duk wata ni'ima da Allah ya tanada ga muminai a aljanna ba ta kai ni'imar ganin zatinsa. To a aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbas ne muminai za su ga ubangijinsu, tare da cewa daga cikin dawa'if waɗanda suka gabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa kamar yadda a duniya ba a ganin Allah, haka suka ce ko a lahira ba za a ganshi ba. to da waɗanda kuma suka wuce makadi da rawa suke cewa wai a duniya ma ana iya ganin Allah, wanda wannan kwata-kwata babu wani dalili. Balma malamai sun ce duk wanda yayi da'awar ganin Allah a duniya to ya zama zindiki. Da haka mun yi bayani game da ayoyin da suke tabbatar da cewa wato mu'minai za su ga Ubangijinsu a ranar kiyama, na daga cikin dalilan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yunus, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ubangiji ta'ala ya ce naga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu, ma'ana suka yi masa ɗa'a sau da ƙafa, na gare su alhusna ita ce aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce wa ziyada da ƙari na musamman. Menene daɗin? Shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan 'yan aljanna sun shiga aljanna, Ubangiji mai girma da ɗaukaka zai faɗa ga 'yan aljanna ya ce, ya ahlal janna turiduna shay'an azidukum, ya ku 'yan aljanna shin kuna buƙatar wani abu na daɗe ku da shi? Manzon Allah yake faɗa 'yan aljanna za su ce, ya Ubangijinmu alam tubayyiru wujuhana, shin baka faranta fuskokinmu kamar yadda kai mana alkawali? Alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar, shin baka shigar da mu aljanna da kai mana alkawali? Shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta? Wace ni'ima ta wuce haka? Ma'ana suna nuna wadatuwarsu da kyautar da Allah ya yi musu. Ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa, kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? Sai su koma ba Ubangijinsu wannan amsa. Maza Allah ya ce a ƙarshe, Ubangiji mai girma da ɗaukaka fa yakshiful hijaba, sai ya yi shamakin da ya shamakanci tsakanin shi da wato bayinsa. A lokacin nan mu'minai za su ga zatin Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Manzon Allah ya ce 'yan aljanna ba a taɓa ba su wani abu mafi suyuwa a gunsu mafi daɗi sama da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanto wannan aya, lillazina ahsanul husna wa ziyada, wanda wannan hadisi shine dalilin da yake fassara mana wannan aya. Alhusna ita ce aljanna, ziyada kin shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka can cikin suratu Qaf Ubangiji ta'ala na faɗa, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ubangiji ta'ala yace naga 'yan aljanna duk abinda suke so a gidan aljanna, duk abinda suke so Ubangiji ta'ala yace na gare su, ma'ana za a zo musu da shi kai tsaye. Waladaina mazid, Ubangiji ta'ala yace kuma suna da wani ƙari a gunmu. Menene ƙarin? Shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma cikin suratul kiyama Ubangiji ta'ala na faɗa, wujuhun yawma idhin nazira, wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira. Ubangiji ta'ala ya ce wasu fuskoki a wannan yini, ma'ana yinin da alkiyama ke tabbata, nadira, Ubangiji ta'ala ya ce kyawawa ne. Ila rabbiha nazira, ma'abuta wannan fuskoki masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. Wannan nasi ne ƙarara mu ce a bayyane, wanda yake tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Haka cikin wato suratul inshiqaq Ubangiji ta'ala na faɗa, kalla innahum an rabbihim, ko kuma mu ce suratul mudaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ubangiji ta'ala ya ce gaskiya ne, innahum, lalle waɗanda suka kafirce mu, yawma idhin, a ranar da kiyama ke tabbata, la mahjubuna, ababan shamakancewa ne gabarin ganin zatin Ubangijinsu. Al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa da wannan aya ya kafa hujja, an gane ko, ya kafa hujja akan cewa mu'minai za su ga Ubangijinsu. tunda Allah ya bamu labarin cewa waɗanda suka kafirce masa ya sha makance tsakanin shi da su ba za su ganshi ba sababin yayi fushi da su to mu'minai tunda ya yarda da su ya amince da su kenan zai yayi shamaki su ganshi kamar yadda kuma wancan nassin hadisi ya tabbatar fa yakshiful hijaba ubangiji ta'ala sai yayi shamakin dake tsakanin shi da mu'minai za su ganshi a gidan aljanna Allah ya sanya mu a ciki zamu tashi mas'ala ta gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala wal imanu bil mizani yawmal qiyama kama jaa fil hadithi yuzanu la abdu yawmal qiyama fala yazinu janaha ba'uda wa tuzanu a'malu li ibadi kama jaa fil athar wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu amma radda dhalika wa tarku mujadalatihi wa anna Allah ta'ala yukallimu li'ibada yawm al-qiyama laysa bainahum wa bainahu tarjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi malam Allah ya ji kansa na fada wato yana daga aqidar ahlus sunna wal jamaa shine al imanu bil mizani malam yace imani wato da sikili na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala zai girka shi a yinin alkiyama li wazni a'mali li ibadi domin auna ayyukan bayi wanda shi wannan sikili da za a girka a yinin alkiyama domin auna ayyukan bayi ayoyi ne na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka tabbatar da haka shi yasa duk wani littafi daga cikin littattafai na aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai ka ci karo da wannan mas'ala ta mizani domin akwai waɗanda suka ƙaryatar da shi wannan mizani suka ce babu wani mizani da za a girka a ranar kiyama wanda su ne mu'tazila kamar yadda kafin haka sun ƙaryatar da azaba ta kabari saboda su hankali suke gabatarwa akan nassi don abin da bai yi daidai da hankalinsu ko da nassi ya zo a kan shi sai su watsar da wannan nassi su ɗauki abin da yake hankalinsu ya ba su wanda aqidar ahlus sunna wal jamaa nassi hankali shi yake bin nassi ba nassi ba yake bin hankali don haka in dai nassi ya zo to koda hankalinka bai ɗauka ba to ka tuhumci hankalinka kai ne kake da ƙarancin fahimta dole ka zama raƙumi da akala ka sallama ka miƙa wuya akan duk abinda Allah ya faɗa da abinda manzonsa ya faɗa sawa'an ka fahimci hikima ko baka fahimta ba to dan haka ayoyi ne na alqur'ani suka tabbatar da wannan sikeli da za a girka a ranar kiyama domin auna ayyukan bayi na daga cikin dalilan fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul a'raf wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وبنجي تعالى يتي والوزن أوان دزاء يوم إذن أوان نيني الحق أو نيوان ديكي نغسكيا أنغانيكو أو نيوان ديكي متبتن غسكيا باما غنر أزالن جمتن a dora masa laifin da ba nashi ba ko kuma a rage masa daga cikin kyawawan ayyukansa an gane ko ba awo bane irin na duniya da wasu suke yi su tauye ma masu haƙƙi haƙƙinsu a'a awo ne wanda yake na gaskiya shine yace wal waznu yawma idhinil haqq awon da za a yi a wannan yini awo ne wanda yake na gaskiya faman thaqulat mawazinuhu Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda kayan awansa na lada ya nauyaya ya rinjayi zunubansa, Ubangiji ta'ala ya ce fa'ula'ika humul muflihun, waɗannan su ne marabauta da gidan aljanna a wannan yini Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai ya ce wa man khaffat mawazinuhu, wanda kayan awanshi na lada ya yi rashin nauyi, miyagun ayyuka suka rinjayi kyawawa, Ubangiji ta'ala ya ce fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimu, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya a sababin abinda suka kasance suna zaluntar kawunansu na keta dokokin Ubangijinsu. Wannan aya ita ce dalili na farko da ke tabbatar da wannan sikeli da za a girka a ranar kiyama domin auna ayyukan bayi. Haka idan ka gangaro cikin wato suratu wannan cikin suratul Kaf, Ubangiji ta'ala na faɗa falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ubangiji ta'ala yace an gane ko ba za mu tabbatar musu ba da wani nauyi wato a ranar kiyama lokacin da za a dora su akan sikili a auna. Wannan kenan da yace qul hal unabbi'ukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabiqat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. A ranar kiyama Ubangiji ta'ala yace ba za mu tabbatar musu wani nauyi lokacin da aka dora su akan sikili domin a auna. Haka a cikin suratul mu'minun Ubangiji ta'ala na faɗa fa'idha nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahum an-naru wa hum fiha kalihun. Ita ma wannan aya tana tabbatar da awo da za a yi a ranar kiyama. Haka cikin suratul Qari'a Ubangiji ta'ala na faɗa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Dukkan waɗannan nassi ne na Al-Qur'ani wanda ke tabbatar da cewa sikeli na musamman Ubangiji ta'ala zai girka a ranar kiyama domin auna ayyukan bayi, wanda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, wanda kuma hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da girka wannan sikeli shine bayyanar ma bayinsa cikar adalcin shi. Bawa ya tabbatar da cewa ba a zalunce shi ba, ba a tauye masa komai daga cikin ayyukansa, ba a dora masa laifin da ba nashi ba, kuma ba a rage masa ba wani kyakkyawan aiki daga cikin kyawawan ayyukansa. Ka gani da idanka bayan daman an zo an baka takarda, wanda a cikin takardar kaga duk abin da ka shuka a rayuwarka, kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka gaba ɗaya gashi, domin kowane bawa Allah ya haɗa shi da mala'iku biyu waɗanda ba sa rabuwa tare da shi daidai da ƙyautawar ido. Duk abin da yake faɗa da duk abin da yake aikatawa waɗannan mala'iku suna rubutawa, kamar yadda Allah ya faɗa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kuma haka ya faɗa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. To wannan mala'ika kamar yadda ya faɗa kuma ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. To waɗannan mala'iku dukkan abinda bawa yake furtawa na maganganu da duk abinda yake aikatawa gaba ɗaya sun rubuce sun tabbatar da shi a cikin wannan littafi. Kuma idan aka wayi gari kiyama kowa za a bashi littafinsa ya karanta da kansa ya gami nene ya shuka ma kansa a rayuwarsa ta duniya. Kamar yadda Allah ya faɗa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra'a kitabak kafabi nafsika alyawma alayka hasiba. Kai da kanka zaka karanta, ko da baka iya rubutu da karatu a duniya, to a yinin alkiyama ka san komai. Kai zaka karanta ka gami menene ka shuka ma kanka. Shi yasa idan wanda ya kafirce ma Allah yaga wannan littafi, yaga abin da yake ciki, zai ringa ciza yatsa yana faɗa mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wai me ya samu wannan littafi? Karamin aiki ko babba baya bari, komai sai ya gididdige. Ubangiji ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada. To bayan mutum an bashi wannan littafin, ya karanta ya ga duk abin da ya shuka a rayuwarsa, sannan kuma za a ce ya zo ya tsaya waɗannan ayyuka da ya aikata, miyagun ayyuka da kyawawan ayyuka, kuma za a ɗora a kan sikeli a gaban shi ya gani. To wanda shi wannan awo da za a yi a yinin alkiyama kala uku ne, kamar yadda malamai suka tabbatar, kuma dalilai ne alkur'ani da sunna suka tabbatar da cewa wannan awo kala uku ne, wanda kuma kafin haka shi suke lintafi biyu gare shi, kamar yadda za mu iske. An gane ko? Idan aka ce sikeli, kowa ya san sikeli, sikeli tafi biyu gare shi, nan a dora nan a dora. In ba wannan sikeli na zamani wanda yake nuna lambobi, a shi na kiyama tafi biyu gare shi, kamar yadda a nan farko sikelin da muka san shi tafi biyu gare shi, nan a dora dutse, nan kuma a zuba abin da ake bukatar a auna. To awon kala uku ne. Nau'i na farko wanda malamai dukkansu sun yi ittifaki a kan shi babu sabani, wato shi ne auna ayyukan bayi, ayyukan da bawa ya aikata Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jassa masu, ma'ana su zama kamar wani gangan jiki a ɗora a kan sikeli a auna. Kyawawan ayyuka da mutum ya aikata da miyagun ayyuka da mutum ya aikata, to Allah zai jassa masu a ɗora su a kan sikeli a auna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi, yake cewa ad-duhuru shadur li'iman, sai ce walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ash-shahid chai walhamdulillahi tamla'ul mizan, fadar alhamdulillahi manzon Allah yace takan cika sikelin bawa a ranar kiyama. To mutumin da yake yawaita zikirin alhamdulillahi alhamdulillahi, to wannan fadar alhamdulillahi za ta cika sikelin shi a ranar kiyama. Haka kuma hadisi na ƙarshe a cikin sahihul bukhari, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. Manzon Allah yace kalimomi biyu marasa nauyi akan halishi, wanda sun kai matukar suyuwa a gun Ubangiji mai gamammiyar rahama, saqilatani fil mizani, masu matukar nauyi a cikin sikeli. Manzon Allah sai yace subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi, fadar subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi, manzon Allah yace masu nauyi ne a cikin sikelin bawa a ranar kiyama. Kaga fadar subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi, kaga wannan ne ardi ne, abu ne wanda in aka ce ka nuna shi ba ka iya nuna shi ba, to amma Allah zai jassama shi ya maida shi wani gangan jiki a dora shi akan sikeli a auna. Kaga wannan na tabbatar mana auna ayyuka a ranar kiyama. Haka kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, ma min shay'in athqalu fi mizani al'abdi yawm al-qiyamati min husni al-khuluq aw kama qala. Maza Allah yace babu wani abu mafi nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama sama da kyawun hali. Kyawun hali maza Allah yace yafi komai nauyi a cikin sikeli. To idan aka ce ka nuna kyawun hali zaka iya nuna shi? Ba zaka iya nuna shi domin abu ne wanda yake al'ar. To amma Ubangiji Ta'ala zai jassama shi da yake aiki ne, Allah zai jassama shi a dora shi akan sikeli a auna. Dukkan su waɗannan dalilai ne waɗanda suka tabbatar da cewa ayyukan bayi a ranar kiyama wato za a dora su akan sikeli a auna. Nau'i na biyu wato shine takaddun ayyuka. Littafin aiki na bawa shi ma za a dora shi akan sikeli a auna. Dalilin da yake tabbatar da haka wato shine wani hadisi shahararri, hadisin da ake ce masa hadisul biqaqa, an gane ko hadisul biqaqa, wanda hadisin wato yana cikin as-sunan na ko mu ce yana cikin al-musnad na al-imam Ahmad, haka as-sunan na Ibn Majah, wanda hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi. Riwaya daga Abu Abdurrahman Al-Hubulli yake cewa naji malami na Abdullahi dan Umar Allah ikara musu yadda na fada, yake cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada lalle a ranar kiyama Ubangiji mai girma da daukaka sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq, Ubangiji Ta'ala zai tsamo wani mutum daga cikin al'ummata a ranar kiyama, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a fito da shi fili kowa ya ganshi. Manzon Allah yace fayun sharu alaihi 99 sijillan, a lokacin nan sai a baje masa littattafan ayyukansa, miyagun ayyuka da ya aikata. Manzon Allah yace littafi 99, ma'ana da riba daya, littafi riba ɗaya za a baje masa. Maza Allah ya ce kullu sijillin maddal basari, kowane littafin daga cikin littattafan riba ɗaya tsawonsa manzan Allah ya ce iya gani, iya inda gani yake hangowa iya tsawon littafin. Thumma ya kulu lahu, Ubangiji Ta'ala sai ya faɗa ga wannan bawa ya ce masa atunkiru min hadha shay'an, shin ko za ka yi musan wani abu daga cikin abin da ke cikin wannan littafi, cewa kaga maka aka yi kwata-kwata baka aikata ba, akwai abin da za ka iya musu ka yi gardama a cikin shi? A zala maka katabatiyal hafizuna, Ubangiji Ta'ala zai faɗa ya ce masa wai wato mala'ikuna waɗanda suke marubuta masu kiwo, shin ko sun zalunce ka abinda baka aikata ba sun rubuta cewa ka aikata? Allah zai tambayi bawa. Qala la ya rab, wannan bawa sai ya ce a'a ya Ubangijina, a'a ya Ubangijina, duk abinda yake cikin wannan littattafai riba ɗaya na tabbatar da cewa aiki na ne, ni na shuka ma kaina, babu abinda nake musu a ciki. Kaga tsantsar adalci na Ubangiji mai girma da ɗaukaka, an baje littafin kuma a tambaye shi shin ko kai kana musan wani abu a ciki, shin mala'ikuna marubuta masu kiwo shin ko sun zalunce ka sun rubuta maka abinda ba aikinka ba, za ka yi musan wani abu daga ciki? Bawa da kansa zai diba ya tabbatar da cewa shi ya shuka ma kansa gaba ɗayan waɗannan ayyuka. Ubangiji Ta'ala sai ce masa alaka uzurun aw hasana, shin kana da wani hamzari da zaka kawo ko kuma kana da wasu kyawa, kana da wani kyakkyawan aiki na daban, kana da wani hamzari da zaka bada ko kuma kana da wani kyakkyawan aiki na daban? Manzo Allah yace fa buhitar rajulu, a lokacin nan wannan bawa za a dimautar da shi ya rasa inda zai sa kansa, fa yaqulu la ya rabbi, sai ya ce a ya ubangiji na, ba ni da wani hamzari da zan bada fa a yau, kuma ba ni da wani kyakkyawan aiki a iya sani na wanda zan iya zauwa da shi. Fa yaqulu ubangiji ta'ala, sai ya faɗa, sai ya ce bala inna laka indana hasana, ubangiji ta'ala sai ya ce gaskiya ne, lalle abunmu kana da wani kyakkyawan aiki wanda kai baka san da shi ba. Inna laka indana hasanatan wahida, kana da wani kyakkyawan aiki naka daya daya abunmu wanda kai baka san da shi ba. La zulma alayka al-yawma, ubangiji ta'ala ya ce a yau fa babu zalunci a kanka, ma'ana ba za a zalunce ka ba kamar yadda a duniya ake zaluntar ku, yau yini ne na adalci, ba za a zalunce ka ba a tauye maka wani kyakkyawan aikinka ko a dora maka laifin da ba naka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, fatuku rajulahu biqaqa fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Manzo Allah ya ce a lokacin nan sai a fito masa da wata elkart, idan aka ce biqaqa ita ce kart kenan, za a fito masa wannan dan kati. Manzon Allah ya ce abin da yake rubuce a cikin wannan katin shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa yaqulu, ubangiji ta'ala sai ya ce ahjiruhu, ma'ana ku zo da shi ya ga awan da za a yi masa, ku zo da shi. Fa yaqulu ya rabbi, wannan bawa sai ya faɗa ya ce ya ubangiji na, ma hazihi libiqaqa ma hazihi sijillat, wannan elkati, wannan karamin katin, ina shi ina iyawa da waɗannan manya-manyan girgam ɗari ba ɗaya, ina wannan kati ina waɗannan littattafai ɗari ba ɗaya. Ubangiji ta'ala fa ya ƙulu, sai ya ce masa dai innaka la tuzlamu, kwantar da hankalinka, a yau fa ba za a zalunce ka ba kamar yadda ake zaluntar ku a duniya. Ala manzan Allah yake faɗa, fatu ga usijillatu fi kiffa, waɗannan littattafai ko mu ce girgan ƙin ɗari ba ɗaya gaba ɗayan su, manzan Allah ya ce sai a ɗura su akan tafin sikeli, akan tafin sikelin ɗaya. Manzan Allah ya ce walbi ɓaƙa fi kiffa, ita ma kartin, manzan Allah ya ce sai a ɗura ta akan tafin ɗaya. Kaga wannan nasi ne wanda yake tabbatar mana sikelin da za a yi awo da shi a ranar kiyama tafi biyu gare shi, irin wannan sikeli namu na duniya. Za a dora littafi ɗari ba ɗaya a kan tafin ɗaya, a tafin ɗaya shi kuma sai a dora wannan elkartikin. Maza Allah yake faɗa, faɗa shati sijillat wa thaqulatil miqaqa, gaba ɗayan waɗannan littattafai ɗari ba ɗaya sai su yi rashin nauyi su ɗaga, wannan ita elkart kuma sai ta nauyaye sai ta rinjaye su. Manzo Allah sai ya ce wala yasqulu shay'un ma'asmillahi, wala yasqulu ma'asmillahi shay'un, babu wani abu da yake nauyi ya rinjaye sunan Allah. Wannan bawa ya samu tsira makomar shi aljanna, domin Allah ya faɗa fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna, a can cikin suratul araf da suratul mu'minun. A suratul qari'a fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya, to an auna littattafan wannan kati nashi ajiyar da Allah ya masa ta rinjayi dukkan waɗannan littattafai na miyagun ayyukansa littafi 101. To wannan nasi yana tabbatar mana nau'i na biyu daga cikin nau'ikan awo da za a yi ma bawa a ranar kiyama, kenan auna littafin da wannan aikin bawa, littattafan ayyukan bawa. Nau'i na uku shine bawan karan kanshi za a zo da shi a dora shi akan sikeli a auna. An gane ko? Kai mai aikin, kai ne za a dora akan sikeli a auna. Wanda kuma dalilin da yake tabbatar da haka wannan aya da muka karanta a farko, ayar da ke cikin suratul kahf. An gane ku? Fadar ubangiji ta'ala qul hal unabbiukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبنجي تعالى يتشي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأنن سوني وأن سكا كافر تشي suka kafirce ma ayoyin Ubangijinsu, kuma suka kafirce ma haɗuwa da shi. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce, fahabitat a amaluhum, duk wasu ayyukansu da suka aikata kyawawa a rayuwarsu ta duniya, Ubangiji ta'ala ya ce sun ɓaci, ma'ana sun zube, ballada, falanu kimu lahum yawmal qiyamati wazna. A ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya ce ba za mu tabbatar musu da wani nauyi a cikin sikili idan an auna su, ma'ana koda an zo da su an dora su akan sikili ba nauyin da za su. Shi yasa ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wato yake fada, yake cewa yu'ta bir rajulil azim as-samin yawm al-qiyama fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha aw kama qala wa qala, sai yace ikra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. An gane ko hadisi ne sahihi, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama za a zo da mutum wanda yake wato koshashe kibakiba, babban mutum za a zo da shi mai kiba koshashe. Manzon Allah ya ce a dora shi akan sikili domin a auna. Idan an dora shi, manzon Allah ya ce fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, agun Allah ba zai yi nauyin fuffuken sauro ba, fuffuken sauro ma ya fi shi nauyi. Manzon Allah sai ya ce ku karanta wannan aya, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, wanda wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari kuma yana cikin sahihul Muslim. Gane ko yana cikin sahihai. Manzon Allah ya ce yu'ta bir rajulil azim as-samin yawm al-qiyama fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, za a zo da mutum kato wanda yake koshashe kibakiba, a zo da shi a ranar kiyama a dora shi akan sikili. Manzon Allah ya ce abun Allah ba zai yi nauyin fuffuken sauro, fuffuken sauro ma ya fi shi nauyi. To wannan hadisi yana nuna mana daga cikin nau'ikan awan da za a yi a yinin alkiyama, wani lokaci shi mai aikin karan kanshi shine za a dora shi akan sikili a auna. Haka kuma hadisi na cikin wato al-musnad na al-Imam Ahmad da musnad na al-Imam al-Bazzar da al-Mu'jam na al-Imam Tabarani, wanda shi ma hadisi ne sahihi. Wani lokaci Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya hau kan itaciyar aswaki, yana famar kakkabo ma dabobinsa da yake kiwo ƴaƴan iccen aswaki su ci, to iska sai ta ringa rauda shi. Da yake mutum ne wanda yake marar jiki marar nauyi, wannan mutum ne wanda yake wato ramamme, gaba ɗaya wannan ƴar itaciya ta ringa rauda shi tana yawo da shi. Wasu daga cikin sahabbai sai suka hango shi, izarikin shi, gyamtan shi ya kware ƙwaurin shi a fili, sai suka ga ƙwauri ne siri-siri, sai suke yi masa dariya. Manzon Allah sai yake faɗa, yake cewa a ta'ajabuna min diqqati saqaihi, yanzu mamaki kuke game da wato rashin kaurin ƙwabrinsa, kuna ganin ƙwabrinsa siri-siri ne. Manzon Allah ya ce fa wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na lahuma, ya ce lalle ƙwabrin ɗan Mas'udu asqalu fil mizan min Uhud. Manzon Allah ya ce wallahi ya fi dutsen Uhud nauyi a cikin sikili a ranar kiyama. Ko kuna mamaki kuna masa dariya wato ƙwabrinsa siri-siri, kuna ganin cewa ramamme? Manzon Allah ya ce to rantsuwa nake da Ubangiji na wannan ƙwabri nashi da kuke gani shi ɗan Mas'udu. Manzon Allah ya ce wallahi ya fi dutsen Uhud nauyi a cikin sikili. To kaga wannan hadisi me yake tabbatar mana? Wannan nau'i na uku na awo da za a yi a ranar kiyama, ma'ana mai aikin karan kanshi shine za a kawo a dora akan sikeli a auna, ma'ana bawan shine za a dora akan sikeli a auna. To dan haka shine anan malam kenan ya zo mana da wannan mas'ala. Shine malam yace kama ja wal imanu bil mizani, yace yana daga aqidar mu, aqida ta ahlus sunna wal jamaa, imani game da sikeli da za a girka a ranar kiyama domin auna ma bayi ayyukan da suka shuka a rayuwarsu ta duniya, wanda hikima shine wato bayyanar da cikar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam yace kama ja'a fil hadisi, kamar yadda yazo a cikin hadisi, yuzanul abdu yawmal kiyama, za a auna bawa a ranar kiyama, fala yazinu janaha ba'uda, ba zai yi nauyin wato fuffuken sauro, wato zanu a amalul ibadi. Malam yace kuma akan auna ayyukan bayi kama ja'a fil athar, kamar yadda yazo a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sune dai hadisan da muka karanta, wannan da yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan, da kuma hadisin kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, da hadisin da yake fada ma min shay'in afqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq, dukkan waɗannan hadisai suna nuna cewa za a auna ma bayi ayyukan da suka aikata a rayuwarsu ta duniya a ranar kiyama. Malam sai yace wal imanu bihi, malam yace da yin imani da wannan abu da za a yi, dole ne mu'mini ya yi imani, domin Allah ne ya faɗa kuma manzansa ne ya faɗa. Watta sidiku bihi, malam yace da gasgatawa game da wannan sikili da za a dora. Malam yace wal iradu, kuma da kauda kai mutun ya juya an raddi zalika, wal iradu amma radda zalika, malam yace da bujirewa da kauda kai da mantawa ga wanda ya watsar da waɗannan hadisai, kar ma ka waiwaya shi, kamar yadda su mu'tazila ba su yadda ba da cewa za a auna ma bayi ayyuka a ranar kiyama. Shine malam yace wal iradu, wato da bujirewa mutun ya kauda kai ya manta, amma radda zalika gabarin wanda ya watsar da waɗannan hadisai, wa tarku mujadalatihi, malam yace da dena gardama da jayayya da shi, kar ma ka biya masa ku ringa jaye sha, gane ku, wa tarku mujadalatihi, da dena yin jayayya da shi, wannan duka yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wanda ya kauda ma gaskiya baya bayan ya santi juya mata baya, to ka kauda masa kai, kuma kar ka biya masa ku yi ta hayaniya kuna jayayya. Shine malam yace wa tarku mujadalatihi, da dena jayayya da shi. Shine malam sai yazo da wata mas'ala, yace wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyama laysa bainahum wa bainahu tarjuman, malam yace kuma lalle Ubangiji mai girma da daukaka a ranar kiyama zai yi ma bayinsa zance, laysa bainahum wa bainahu tarjuman, kuma tsakaninsu da Ubangijinsu babu an tamfara shi. Idan aka ce tarjuman, shine a Hausa ake cewa an tamfara shi, wanda asalin kalimar kalima ce Faransiya, Turanci ne aka Hausantar da shi, an gane ko? In aka ce an tamfara shi kenan, mutumin da yake fahimtar yarka, to sai aka samu mutum biyu sun haɗu, kowanne daga ciki yana jin yarensu, amma su ko ba sa jin yaren juna, an gane ko? Misali wannan ba Fulatani ne, wannan kuma ba Barbare ne, shi wannan ba Fulatani baya jin barbarci, shi wannan ba Barbare baya jin wannan Fulatanci, to amma sai ga wani yana jin barbarci yana jin Fulatanci, kuma suna so su tattauna tsakaninsu saboda wata hulɗa, wata mu'amala ta gama su, to sai a nemo wannan wanda yake jin yarukansu, kai ba Barbare sai ka faɗa sai ya tarjama ma bafulatani ya fada masa da fullanci ga abin da ka fada, sannan shi bafulatani ya bada amsa, kuma kai hallo ka fada ma babarbaran cewa ga abin da ya fada. To wannan wanda ya zama tsakiya tsakanin mutane biyu waɗanda ba sa fahimtar yaren juna, amma shi yana jin yarukansu gaba ɗaya, shi ne da larabci ake ce masa tarjuman. An gane ko? A Hausa ake ce masa an tamfara shi. To maganar da zancen da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da bayan shi a ranar kiyama tsakanin shi da su babu an tamfara shi, Allah zai musu zance zancen da za su fahimta, shi ya faɗa su su faɗa, wanda wannan zance kuma kowa ne sai Allah ya yi zance da shi a ranar kiyama. Kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyama laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bi shikki tamra aw kama qala. Maza Allah ya ce ku san da cewa babu daidai da ɗaya daga cikinku face Ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya yi masa zance a ranar kiyama. Maza Allah ya ce laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tsakanin kowane bawa da Ubangiji babu an tamfara shi. Bawa a lokacin nan zai kalli damarsa, ba zai ga komai sai abin da ya gabatar ma kansa na kyawawan ayyuka. Ya kalli hagunkinsa ba abinda zai gani face miyagun ayyuka da ya gabatar ma kansa. Ya dibi gaban shi ba abinda zai gani face wutar jahannama tana ci balbal. Manzon Allah ya ce ku sanya garkuwa tsakaninku da wuta, koda da tsagin dabino ne ku ciyar da shi, ku yi sadaka domin ya zame muku garkuwa tsakaninku da wuta a ranar kiyama. To wannan hadisi yana tabbatar da kowa Allah sai ya masa zance a ranar kiyama. Shi ne malam ya ce wal imanu bihi, da yin imani da wannan zance da Allah zai yi da bayin shi, wata sidiku bihi da gaskatawa, wanda ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa sun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta zance. Ubangiji ta'ala mai zance ne, kamar yadda ya faɗa a can cikin suratul ma'ida wa kallama Allahu Musa taklima, Ubangiji ta'ala ya zantar da annabi Musa zance. Kaga wannan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta zance, cewa ya yi zance da annabi Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah ya zantar da annabi Musa zance, ma'ana Allah ya jiyar da annabi Musa zancen shi. Haka a cikin suratul A'raf Ubangiji ta'ala na faɗa walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik, Ubangiji ta'ala yace lokacin da Musa alaihi salam ya zo miqatinmu, ma'ana alƙawarin da muka yi da shi, wa kallamahu rabbuhu Ubangijinsa yayi masa zance. An gane ko? Ubangijinsa yayi masa zance. To kaga wannan aya ita ma me take tabbatarwa, wato sifa ta zance sifa ce wadda Allah ya tabbatar ma kansa, Ubangiji ta'ala mai zance ne. Shi yasa ya gaya mana cewa Alkur'ani zancen shi ne. An gane ko? At-Taura zancen shi ne, Injila zancen shi ne. Can ya faɗa a fatadu ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kuma ya faɗa a cikin suratul Tauba wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi thumma ablighuhu ma'amana. Anan Allah yana nihin cewa Alkur'ani zancen shi ne. To abinda muke tambaya, sifa ta zance shin sifa ce ta kamala ko kuma sifa ce ta tawaya da aibi da komawa da baya? Sifa ce ta kamala, don haka bebanci wannan sifa ce ta aibi, cewa baya iya magana wannan sifa ce ta aibi. Zance ko sifa ce ta kamala ta cika da bazewa, don haka wanda yake zance ba daidai ba yake da wanda baya zance. Ai, shi yasa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin Suratul A'raf da Suratul Taha yake nuna cewa waɗannan mutanen Annabi Musa da suka maida maraƙi Allah suke bauta masa, ai bai cancanta ba su bauta masa, saboda yana da sifa ta tawaya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimi. Ubangiji Ta'ala yace wannan, wattakhaza qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimi. Ubangiji Ta'ala yace wasu daga cikin mutanen Annabi Musa, daga cikin kayan kawa, Ubangiji Ta'ala yace sun riki maraki, ma'ana sun kera wani maraki wanda yana boda yadda kasan saniya tana boda tana kuka, haka suke, wanda wani shedani ya kera musu, shine Musa Samiri, shine Samiri, an gane ko? Shine Ubangiji Ta'ala yace alam yarau annahu la yukallimuhum, wai shin ba sa ganin shi marakin nan baya musu zance, in sun mai magana baya iya maida musu, baya iya ba su amsa? Alam yarau annahu la yukallimuhum, ba sa ganin marakin da suka maida shi Allah baya musu zance, in sun mai magana baya iya amsawa? Wala yahdihim sabila, kuma baya iya shiryar da su zuwa ga wani tafarki na abin da suke so. A can cikin suratul Taha Ubangiji Ta'ala yace afala yarauna alla yarji'u ilaihim qawla, wai ba sa ganin cewa in sun masa magana baya iya maida musu amsa? Wala yamliku lahum darran wala naf'a, baya iya mallaka musu ije wani tsanani ko yaye shi, wala naf'an ko janyo wani amfani? Kaga anan me Allah yake nihi, yana nuna cewa wannan maraki da suka maida shi Allah suna bauta masa daidai da magana baya iya, wanda rashin magana sifa ce ta aibi. Shi ko duk wata sifa ta kamala ta cika da batsewa, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya fi cancanta da ita, don haka sai ya siffanta kansa da cewa shi mai zance ne. An gane ko mai zance ne? Domin akwai waɗanda suka yi inkarin wannan sifa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shi yasa anan malam yake tabbatar mana wannan mas'ala ta cewa sifa ta zance sifa ce ta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ga hadisi sahihi, zai yi ma kowane bawa zance a ranar kiyama, babu an tamfara shi tsakanin shi da shi. Shine malam yace wal imanu bihi, imani da wannan sifa, watta sidiku bihi, da gaskatawa. Nan insha Allahu Ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.